أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مسؤول سرارم دكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي قسم شواتر ربكو تتشموني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دومن ايكو دي تنبوي يوكو ودن اسكشا في ادين دي رايوازو اغمالن دومن ساب مقتا كمانا ايكو مدى ساب وانتنبوي تتشموني شريني dan ya aika da rubutaccen sabon text ko kuma sabon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyarahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyarahma da dandalin sada zumunta na Facebook. Yau dai muna ladi ne 26 ga watan Jumadil Ula na shekara ta 1445 bajira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 10 ga watan Disamba na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli OOYN babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan makana sai assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tayi kai sai zamu shiga cikin tambayar naku inda mallan tambaya ta farko take cewa me jigo ce ta sha azumi shine take son karin bayani game da yadda za ta yi ciyarwa.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وهكا يقوى ما سوء كلم ورسول الله وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغلقانون يبيونا ما لمي ونشي سبا نبيو أما نبيو سوء كم شهر كما دا ودا تابنا تا تشاءت من سبا نجيوكو وهايبوا تشيكو
نجيوكو
هايبوا نجيوكو أكوي هايبوا أكوي
نجيوكو
wace ta sha azumi saboda haihuwa wato jinin al'aji abin wanda za ta rama ne wannan ba maganar abin nan ba. Wace ta sha haihuwa saboda ciki da take da shi ta kasa yin azumi ko kuma ta haihu amma saboda shayarwa ta kasa yin azumi saboda yaron da take shayarwa ko ita karan kanta. To maganganu ne mafiya shahara daga cikin maganganun malamai akwai masu cewa ta rama akwai kuma waɗanda suke cewa ta ciyar kowanne malamai sun faɗi kowace magana daga cikin waɗanda suke cewa ta ciyar akwai cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Abdullahi dan Abbas akwai kuma Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu suna cewa za ta ciyar ciyarwa ta wadatar da ita sun shigar da ita da ƙarshen faɗar Allah wa alladhina yutiquna fidyatan ta'amu miskin wanda ba za su yi azumi ba saboda talarura to su ciyar saboda ita ma ba za ta iya yi ba ne saboda ciki ba ta iya yi ba ne saboda shayarwa duk da cewa muna jan hankali yawanci akan batun ciki yawanci mata a yanzu sai mace ta miƙa kafa ta ce tana da ciki take yin azumi ce za ta ciyar wanda ba haka ba ne. Akwai matakin da za a kai mutum ya kasa yin azumi shi da kansa ya san cewa ba zai iya ba ne amma ya ce zai yi to watakila za a ɗauke shi a jigace ba zai iya kai azumin ba. Akwai kuma wanda zai yi amma zai sha wahala don kuma ba zai hana shi ya yi ba duk yawanci ayyuka irin waɗannan suna tare da wani nau'i na wahala ko dai da kaɗan ko mai yawa amma kasancewar akwai ɗan ƙaruwar wahala a kan a ce ba ta da ciki ya hana ta yin azumi wannan ba daidai ba ne. Duk mata da ta sha azumi da irin wannan salo to tabbata ana binta wannan azumi kuma ta sha azumi da gangan ta yi abinda ba shari'a ba ta yi mata ba. Amma wanda da gasken in aka dau azumin a jigace cikin wani yanayi mawuyaci ake kai azumin to dama wannan al-mashaqqa tajribu at-taysir to sanda aka ga wahala to wahala ta kansa ai koma ga sauki. Allah ya yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Amma yawanci abinda muke kula cewa da yawa daga cikin mata a yanzu da zarar mace ta dauki ciki sai take azumi sai su ce za ta ciyar wannan ba daidai ba ne. Muna ganin mata iyayenmu da kakanninmu za a ga mace da ciki ba azumin kadai ba ma har wasu aikace aikace ta yi daka ta yi nika ta fita wurin ta ma kauyukan na ibo ruwa a yi itace a yi waye a yi waye amma ba ta fasa yin azumi ba kuma lafiyar ta lau amma mu yanzu tana cikin gida a cikin inuwa wata AC a cikin fanka ba ta shara ba ta wanke wanke ba ta wanki ba ta komai akwai duk masu yi mata amma ta ki azumi haka ta ɓata ce tana da ciki ciki baya daga cikin abin da yake hana azumi ba a taɓa rubuta ciki aka ce ciki cikin abubuwan da suka bai da ake rubuta al'ada ko jinin biki a ce suna hana azumi ba inda aka rubuta ciki shi ba yana yi hana sai dai ya zama cikin larurar waɗanda ba za su kama rashin lafiya ce rashin lafiya hawa ce akwai rashin lafiyar da ba za ta hana ka yin azumi ba akwai rashin lafiyar da kai ba aka ce ka yi azumi za ka ce ba za ka iya ba saboda haka a daina wannan kuma mutumin duk mace da ta yi wadata ta yi rayuwar kanta ganganci mun sha faɗa rukuni ne fa daga cikin rukunin musulunci a ciki a rayuwarki wannan rukunin kullum kina wasa da shi ya wannan shekara ce kina da ciki wata shekara kuma kici kina shayarwa wata shekara ta dake ce kin dauki ciki to kin ga yanzu to rayuwarki gaba ɗaya kin daina azumin Ramadan wanda kuma abu ne da kowa yake ta marmari marmari yanzu saboda ya samu tarayya da shi cikin aikin lada so idan mace tana da ciki tana shayarwa kuma yanzu to akwai wahala wajen shayarwar ko a kanta ko a kan yaro saboda in ta ciyar ba a ce ta yi laifi saboda akwai wannan kaulin cikin maganganun malamai kuma ta zaɓi ta rama za ta fi samun nutsuwa shi kenan sai ta rama shi ba wannan shi ne maganar jumhurin malamai.
To sai mai tambaya da yake cewa malamin ya biyo malami na cewa idan mace ba ta da tsarki ba za ta iya karanta Alƙur'ani ba ko da har da ciki ta yi a kanta shi ne ke tambayar ingancin haka.
Wannan ba gaskiya ba ne ko ce kuskure ne. Cewa mace ba za ta iya karanta Qur'ani ba dai ba ta da tsarki ko tana al'ada sai ta gama al'ada wannan ba daidai ba ne matar da take al'ada ba ita ce ta sa wa kanta al'adar ba ita ke kawo al'adar ba ita take ɗauki al'adar ba Allah ne ya sa mata wannan abin tare da ita shi yake kawo lokacin yin al'adar shi kuma yake kawo lokacin tsayawarta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da Aisha radiyallahu ta'ala anha إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نبي شوّن أبني إذا الله يربو توا يا ماتا نا نبي آدم. يا آدم ماتا الله يربو تامسو وتوسرك جني. تكاغا أبدا بيزنتو دعامو تومبا. كم باشري يكون توكيش تنديسو. بكما تا أيوما سا هنجا دشيبو جن أهانا شا أبدا زي كوسنتس دشيكا الله أهانا شا karanta littafin Allah a hana shi zikiri da littafin Allah akai haka to an hana shi yin abinda ba shi ne yake da abin nan ba a ce in mace tana al'ada kwanaki biyar wata takwas wata fiye da haka ma a wata a ce wannan kwanaki gaba ɗaya an haramta mata karanta wannan Alƙur'ani akan abinda ba da zaɓin ta ne take yin sa ba kamar janaba ba janaba na farko mutum da zaɓin sa yake samun janaba kuma sannan in ya so ya rasa ya dauke abin nan wanka kawai zai shi kenan ba wani abu da za a ce sai ya abin nan sai ya jira wani lokaci sannan ya yi wanka to shi wannan kaga aka ce ya bari sai ya yi wanka wannan akwai wajahi akwai yiwuwar hakan saboda zai iya zuwa ya wanka zai zauna ya ta zama da janaba amma mace mai abin nan wannan ta saboda aka cewa ba za ma ta karanta ba akwai maganar ba ta dawo Alƙur'ani ba wannan akwai ta cikin maganganun wasu malamai da cewa ita ma in ya zanto za ta ɗauka Alƙur'ani ya zama mata dole saboda ko dai ba ta iya karantawa da ka sai ta riƙe Alƙur'ani ko kuma tana karanta ne wato tana koyo ne ba za ta yi ta koya ba da ka sai ta riƙe Alƙur'ani ko tana koyarwa ne ba za ta yi koyarwa ba sai ta riƙe Alƙur'ani wannan halatta ta riƙe saboda wannan dalili ba wacce take hadda ba da ka za ta yi wannan ba abin da zai hana ta mutan Allah wanda ita ce magana mai inganci cikin maganganun da aka yi na
to sai yake cewa malam shin mutum zai iya kwanciya bacci ba tare da yayi wutari ba kuma amma da niyyar idan ya farka kafin alfajir yake to zai yi shi kuma tambayarsa ta biyu shine shin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakan a lokacin sa
hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ji tsoron ba zai tashi ba in ya kwanta ba zai tashi ba to ya gaggauto da wutarinsa ya wutarinsa da farkon dare bal yutir fi awwalil layl wa ومن طمع أن يستيقظ فليوتر في آخر الليل. wanda kuma yake fatan zai iya tashi inda zai iya farkawa nabi ce to yayi bari a ƙarshen dare fa innahu afdal wannan yafi lada wato yin wutri ƙarshen dare yafi lada akan yin wutri farkon dare annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bacci yakan yi bacci nisful layl sannan ya kiyamu layl thuluthul layl sannan ya bacci thuluthuhu a ce wannan shine wutrin annabi Dawud السلام يبتشي سلس واتو نصف الليل ربط قليل يبتشي سنة تايش سلس انسا يهي سلع سنة سلس انسا يبتشي دواء لوكشن دا اسماناتي سيتاشي سلع اسمان ولكا بابو حديث ديشي كنك يبتشي كابو كيوتري سيلي انكاسا انكا يبتشي بغاكا تايش بسنة انكاسا قرانا الاجيه كي وبتشي ياف شكر فنكا kake ji a ranka cewa in na kwanta baccin nan fa zai wahala in tashi to sai ka gaggautar da wutarinka amma ka san zaka tashi kai sallah sai ka bari a ƙarshen dare kai sallarka kai wutarinka da ƙarshe
to ne kike cewa ko kuma take cewa mallam shin za ta iya yin addu'ar kwanciya bacci ta shafawa ƴaƴanta ko sunawa ne sannan ta shafawa kanta ko ko sai dai kowa ta yi masa ɗaya bayan ɗaya sannan ta yi tata daban
kowa sai masa nashi ta yi nata da farko ta yi sannan ta kowanne ta yi masa nashi ba wai ta yi ɗaya kowa a shashafa masa ba a rarraba kowa ya masa tashi addu'a
ta sani ke can malam tambayi sai ta ce ma'aikacin wutar lantarki ne idan wajen karɓar kuɗi ya sassauta wa wani dan ba shi da ƙarfin biyan kuɗin na wutar kuma yana amfani da wutar shin hakan da ya yi aikata laifi
to ban san me yake nufi da ya sassauta masa ma'ana yana bin shi ba shi ya ɗan karɓi wani abu wanda ya samu sauran kuma ya rubuta ana bin shi bashi ko ko a'a ya soke masa gaba daya kan cewa kai ya biya wanda ya san shi mai yake rufe da sassauta ba idan bashi ne aka biyo shi kaga baya da kuɗin biya duka karɓi wani abu da dokar ta yadda da haka ka biya wani bangare sauran kuma ka biya a hankali wannan ba komai amma idan kawai cewa je kana yafe maka in yana da wannan authority din a hukumar hukumar da yake aiki ta ba shi wannan damar cikin ana da wannan mandate din cewa kana iya rage ma wanda kake ga ya kamata ka rage masa ka ƙara ma wanda kana da wannan mandate din babu komai amma aka ci ne a ƙarshen wata hukuma kuma aka baka wannan salahiyar aka baka wannan hurumu amma in kawai yi gaban kanka ne to ai ba dukiyar ka bace in sassauta masa ne ta hanyar ka karɓi wani ɓangare ya bi shi wannan ba komai
ta sayo ne ga cewa assalamu alaikum malam shin ya halatta mahaifi ya bai wa ɗansa wanda ba shi ne ke ɗaukar ɗawainiyarsa ba zakka?
ta zakka ta halatta duk wani wanda ba a ƙarƙashin ciyarwar ka yake baka ba shi ita mahaifi da wato ɗa na ne ko wani ɗan uwa shi mahaifi da ɗansa idan ɗa ne da mahaifinsa mahaifinsa ba zai iya ciyar da kansa ba wajibi ne ciyar da mahaifinsa in kuma mahaifin yana ciyar da kansa shi yake riƙe da kansa sai ɗan ya ga yana buƙatar wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa haka sai ya ba shi wani abu na zakka wanda babu komai ko da uba ya ɗauka ya ba ɗa saboda ɗa in ya riga ya balaga ciyar da shi bai zama wajibi akan ubansa ba saboda haka ya yi ma aure watakila yana tare da matarsa uba ya fitar da zakka zai iya ba shi zai iya ba shi haka nan yarsa da ta yi aure da ba ta tunda ba a ƙarƙashin ciyarwarsa take ba tana ƙarƙashin ciyarwar mijinta da ba zai iya ba ta zakka.
to sai ne ki ce mallam mutum ne ya yi noma kuma abin da ya yi noma ɗin ya kai zakka ya ɗauko zai kai gida sai ɓarayin daji suka tare shi suka karɓi amfanin noman gaba ɗaya shin akwai zakka a kansa?
babu zakka tunda abin ya riga ya salwanta ko ɓarayi ko gobara. ya cinye abin kafin ya fitar da zakkar wannan ba a cewa ana bin sabashin zakka da ƙarasa a rasa mai shi ke nan
ta ne ka ce malam tambayar sa ita ce menene hukuncin yin sujada bayan kammala sallah ko wata ibada da nufin yin addu'a a cikin wannan sujada
lokacin da aka fi son a yi addu'a shi ne a cikin sujadar sallah cikin sujadar sallah النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم أما amma sujjada ku yawaita yin addu'a ya dace an samu so haka abinda aka sani a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine sujjadar sallah yake addu'a ba wai zai addu'a ya sujjada ba ba sallah yake ba kawai zai addu'a ya sujjada abinda aka sani annabi zai addu'a ba a cikin sallah ba ya daga hannunsa ne ya addu'a kuma duk koyarwarsa abinda ya nuna kenan cewa idza rafa'a yadahu idan mutum ya daga hannunsa ko fadda thumma zakara ar-rajula yatilu as-safar ash'atha akhbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya fadi abubuwan da suka sa Allah ya karba addu'ar bawa daga ciki akwai halin tafiya akwai halin bukata sananin bukata shine ash'atha akhbar sannan kuma da daga hannu a sama yana cikin adab Allah yana kungiyar bawa ya daga hannunsa sama yana roƙo ya dawo da ba tare da ya bashi wani abu ba kana sujjada ba zai yi ka kai wannan daga hannun ba ta yaza kana sujjada kuma kana daga hannun ba zai yi ba ta daga hannun shi ne abin da aka ce ana yi amma za ka yi sujjada ba a sallah ba ba za ka yi addu'a ba a sallah ba ka tafi sujjada kana addu'a cikin sujjada wannan ban san shi a cikin aikin koyarwa ban san shi kuma zai hana maka shi wannan ladabin da ya tabbata a cikin hadisai da dama na daga hannu ka yi sujjada ta yaza ka daga hannu
to ne ke ce malam tambayar sai ta ce dai mutum ya rasa shafa'i da wutsiri sai kuma ya makara a subayi to zai iya ramawa shafa'i da wutsiri ya makara
shi wutsiri idan asuba idan asuba ta yabi da alfijir yake to shi ke lokacin wutsiri ya kare lokacin kiyamul layli ya kare saboda haka sai dai yayi na firfidu wanda kuma kofasa huɗu take bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam idan bai samu tsayuwar dare ba ya kan yi raka'a 12 da rana kaga ba wuciri ba ne ba wuciri da rana saboda haka mutum zai iya musu na firfidu haka da rana amma ba wuciri ne zai sake yi
to ne ke cewa ya ingancin hadisin da ke magana akan idan mutane suka haɗu za su yi layya amma ɗaya daga cikin su niyyarsa ta bambanta hakan na nufin sauran ba su da ladan layya
to ban san shi ba gaskiya ban san hadisin da yake magana akan sa cewa mutane su haɗu ɗaya niyyarsa ta bambanta wannan sani na haɗuwar mutane hadisai da dama suka zo suna magana ne hadisin jabir suna magana akan hadaya mutane bakwai suna iya haduwa akan raƙumi a yi su yi hadaya raƙumi ko sa suna iya haduwa su yi hadaya mutum bakwai a kansa layya akwai ruwaya guda ɗaya da ta zo da maganar layya amma a ruwaya ce wacce ke shaza ruwayoyin da suka zo duka suna magana hadaya ita layya ana son ka zama kai kaɗai kai ba tare da tarayya da alayyar sai wanda kake iyalinka haka misali ka yanka abin rayya da niyyar Allah ya haba su ladan su ba a mutane daban-daban su haɗu wannan nilon san bada wani hadisi guda ɗaya da shi ma akwai magana a kan isnadin sa amma cewa ne su ta bambanta ɗaya bai yi niyya ba ɗaya yi niyya ba su hadisin ba gaskiya
ta sai wannan tambayar take cewa malam ya ce shi jami'in tsaro ne sai aka ɗauke shi aka haɗa shi da wani mutum yana yi masa odali ma'ana yana masa rakiya a wata ma'aikata ta jiha kuma sai ita wannan ma'aikatar ta jiha take ba shi wani allowance shi ne ke tambayar ya halatta ya karɓi wannan allowance ɗin bayan albashinsa da ita gwamnati take biyan sa na ainihi
sai ke ban ji sosai ba
ya ce shi jami'in tsaro ne sai aka haɗa shi da wato aka ɗauke shi a matsayin odali ma'ana mai yin rakiya ga wani mutum to shi mutum da yake rakiya din a ma'aikatar jiha yake aiki to sai ita ma'aikatar jihar ta bashi allowance take biyan sa shine ke tambayar ya halatta ya karɓi wannan allowance din na da ma'aikatar jihar ta samu sai da cewa gwamnatin tarayya tana biyan shi
allowance ba salari ba allowance kawai dai ana maka wani ihsani ne kan wani abu da kake yi additional kari akan abin da watakila aka wancan salari ba yi wa dokar ƙasa ka karɓi salari biyu kana karɓa na amma allowance za ka iya karɓa so idan allowance ne aka baka saboda attachment da kake yi da wani babban mutum ya ce to shi ba alƙamashi wani ba komai amma a yi maka albashi kamar sauran ma'aikata na ji a tsarin aiki na ƙasa ma ba zai yi wa kana karɓar salari biyu ka karɓa a federal a karɓa a state government na san wannan a doka in ka samu mutum da wannan to za a caje shi da laifi amma ya zama allowance ne wannan akan tura mutane daga sura ma'aikata ma'aikata ne kuma a tura sun gusu je su yi wani aiki a biyar su allowance sai sakan wannan wannan babu komai
to ne ke cewa mallan shi shekarsa 34 amma furfura ta fito da yawa akan sa har hakan yakan sanya shi jin nauyin shiga cikin taron family ko kuma na abokai shine ke tambaya mallan shin zai iya wato yin dying akan sa ma'ana ya rina kan nasa
amma me ne damuwa san me furfura kana shi shekara 30 furfura ta fito baka kai shigar kamanninka da tsarin zubin da Allah ya maka da jikinka da fatan jikinka wanda su za su baka kyau ba furfurarka ba yanzu ba ga cewa wasu turawa ba mai da kansu suke bari fat su kai magana da zai sawar ka damu ba ga har da ba magana kunya kamar kai abu kunya har ka tafi kana neman wani abu za ka yi da shi yanzu da ka san turawa da suke mai da kansu fari fat sai abu ba mai da shi fari fat saboda shi sha'awar ba yake a gaci kansa gaba ɗaya ba baki kuma kana cewa kana jin kunya so furfura wani abu ne da Allah ke karrama mutum da ita ba wai aibi ba ne yau da a ce jikinka ne ta kwarkwashe duk kai ka nannarke ka komaɗe to shi ne za ka ji damuwa amma dai kawai kanka ya furfura yawa akan samu wanda za ka ga ni na tun ina da shekara ban fi 20 ɗin ba ne kai ka kai 30 ba tun ina shekara 20 kai na da furfura so babu wani dalilin da saka ce sai kai diet kuma diet ko da furfurar ta tsufa ce an yadda ka yi amma ba da baƙin kalba karkala ba ka yi da jahin na ka sa wani da abin da zai canza kalar amma ba baƙi kiran ba wani an yadda ka yi amma ba ka cire wa kanka wata damuwa wallahi ba yana damuwa
sai ne ke ta malami ko kuma idan mace ta yi wa mijinta wani abu domin ya yaba mata shi za ta samu lada a gurin Allah ko kuwa aikin ya zama har yake ne
ba magana riya dama abinda ake bukata ma mace ta yi abinda za ta faranta wa mijinta har ya yabe ta yana daga cikin jin daɗin zamantakewa miji ya rika farin ciki da abinda matar ta ke yi rabi yana faɗar mace ta kware yake jawo da in ka kalle ta ma ta faranta maka rai to saboda aikinta da take yi kana jin daɗi wanda babu komai duk mutum yana son ya yi abin yabawa kuma a yaba masa wannan fitira ce halitta ce ta ɗan adam aka yaba masa zai ji daɗi aka kushe masa zai ji ba daɗi saboda haka dan ta yi dan Allah kuma an yabe ta wannan babu komai abinda ba a so ya ce kawai saboda yaban take yi za ta iya yi daina yi idan ba a yaba ba to wannan shine matsala amma duk abin da zaka yi dan yabo ya biyo baya wannan ƙari ne akan alherin da yake tattare da aikin da kai
to sai wani yake cewa mallan mutum ne ya azumin kafara shin Allah zai ba shi ladan abin da yayi ko kuwa kafarar ta janye masa wannan ladan azumin
a yana da lada duk wani abin da zaka yi ka yi biyayya ga Allah kai biyayya ga umarnin Allah Allah ne ya ce ka yi kafara idan ka yi rantsuwa misali idan za ka karya rantsuwar ko ma ka karya ta aka ce ka yi kafara ka faɗi kafarar da za ka yi ka yanta ka ciyar da miskini abin da tsamu asharati masaki ka ciyar da miskini goma ko ka tufatar da miskini goma ko ka yanta bawa ko baiwa idan ba ka da ikon samun wannan to ka yi azumin kwana uku ubarni ne Allah ya bayar sai ka bi ubarnin Allah lokacin da abin ya faru ka dauko wadannan matakan har ya zanto matakin azumi shine zaka yi sai ka yi ka bi ubarnin Allah da kana da lada duk wani abu da zaka yi da da'a shine bin Allah bin dokar sa yi kaza kai bar kaza bari to ko da wani abu kai na ko laifi aka ce sai kai kafara ko wata rantsuwa kai aka ce sai kai kafara to kai bi dokar Allah ka bi wanda ya bi dokar Allah ya yi da'a kuma Allah yana biyan lada akan wannan da'a da ka yi
to ne ke ce mallan shi ne ya bayar da zakka ta abinci wato kayan abinci kenan sannan da aka sarrafa sai aka bashi ya ci shi ne ke tambaya mallan shin akwai laifi akan sa in akwai kuma yaya zai yi kenan
ba wani laifi idan ka ba wani zakka da ya sarrafa kai kuma ka je gidan sai aka yi abinci da abin da ka bayar na zakka sai aka kawo sai kuka ci ba laifi ba wai ka bashi bane dai dai da yi maka abinci kana ci inda a ce ka bashi ne dan ya rika yin abinci yana kawo maka sai to ah zakkar kanka ka bayo kenan ko har da kai cikin wadanda za su afara zakkar amma dan kai zakka ka ba makocinka ta kayan abinci misali sai yayi abinci sai aiko gidanka ka kawo ka ci ba komai
to ne ke cewa mallam idan mai kiran sallah ya zo karshen kiran sallar wajen la ilaha illallah to idan mutun ya maimaita fadin hakan ya halatta ya kara da fadin Muhammadu Rasulullah
abinda aka ce mai kiran sallah yayi abinda aka shar'anta mai kiran sallah idan ya gama kiran sallah idan mai sauraro ne ya ci kiran sallah ya bi mai kiran sallah tun daga farkon kiran sallarsa har zuwa ƙarshe da abin da aka ce ya faɗa bal yaqul misla ma yaqul al-mu'adhdhib idan ya gaba aka ce yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan da abu nabi ya roƙa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wasila Allahu rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma idan ya gaba ta ce to ya addu'a ya roƙi abin da shi kuma yake so to a mai kiran sallah shi yana jin kansa saboda ka shi ba in ya gama tana jira jin kansa ba sai ya koyi abin da daidai yake da idan sa mai tulu wanda shi ba ya sabu nafsu saboda ka in ya gama zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya gama salati zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai roƙa masa wasila sannan kuma zai addu'a ya roƙi Allah abin da yake buƙatar sa amma magana in ya ce la ilaha illallah ya ce kuma muhammadur rasulullah ba sa shi to zai salati dan da sai abuci annabi akwai salati da zai amma kai ne karawa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da bai kara cikin kiran sallah kiran sallah ibada ce da Allah ya umarni da ita idza nadaitu bil salati takhuduha huzwa wa idza ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah kiran sallah ibada ce saboda haka ibada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake fadar ya za a yi ta alqur'ani ya sauka ko annabi ya bayani a cikin sunna sai da yadda za a yi ta to kuma annabi da ya bayanin kiran sallah babu wannan kai ina ka samu shi abin da yace kai kai masa salati kaga mu kira sallah yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam roƙa masa wasila sannan kuma ka roƙi Allah kai kuma duka buƙatar ka da kake da ita wannan ita ce sunna
to ne ya amsa tambayar wanda yayi ta gaba yake cewa idan hukuncin ladanin da in ya kammala kiran sallah sai yayi addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wa har zuwa karshe shi ma shari'a ta dora masa hakan ne
na'am dai ya ji kiran sallar kansa
to ne take cewa mallam ita tana sanya hijabi da niqabi to sai wani ya zo yana neman aurenta to da farkon zuwan sa sai ta yi shiga yadda shari'a ta shar'anta amma daga lokacin sai ta ci gaba da sanya niqabinta idan ya zo to sai yake cewa shi in ya zo baya son ta rika sanya wannan niqabin shi yana so ya rika ganin fuskarta to ita kuma ta ce masa ba za ta iya fita daga gida ba tare da niqabin ba saboda a kofar gidan suke zaune suke wato yin hira shi kuma yace da yin sanya niqabin na ta sai yaji zai iya fasa aurenta shin take tambaya mallam za ta iya mana ko mata dauki wannan shawara da ya bata ci gaba da hakan ko kuwa menene mafita
wannan Allah ne ba ya taimake ta mai aure ta din ba zai iya aure ta sune suke cewa ba sai an cire hijabin gaba da niqabi duk da ba wajibi bane in ba akwai tsoron fitina ba wajibi wani dole sai mace ta sa niqabi ko yaushe idan ita take ganin akwai fitina akwai abin da zai jawo mata ba za su ta kallanta ko ta kira Allah ya ba ta kyau da inda duk ta gitta aka gace ta sai an bita da kallo ko wasu fitina da ita ko su ne musu fitina ta ba sai ta sa niqabi ko su ce wajibi ne a nan ta sa saboda ta kare za ta mutuncin ta kuma kare mutuncin wato ta tsare wasu fadawa cikin abin da yake saban Allah amma idan ba haka ba to ba dole ne sai ta sa niqabi ba to amma sa niqabin ko mustahabbi ne ko da bai zama dole ba abu ne mai kyau to kaga mutun ya zo yana neman aure ba ta zama ta shi ba amma yana cewa yana so jin dadin kallon fuskarta abin da aka baka dama ka kalle ta kaga ta yi maka kallo na shari'a in kaga wannan shikenan amma yanzu to kullun kana zama kana kallon tana jin dadi da kuma ya saba wa shari'a wannan kallon da kake mata na haramun ba na shari'a bane na shari'a shine ka kalle ta kaga abinda zai saka aure ta to ka kalle ta kaga kamannta yayi irin kamar kalan matar da kake so shikenan sauran lokuta ko ba daidai bane ka zauna kawai kana ta kallanta kana jin dadi har kace kai jin dadi kake ka kalle ta wannan ba haƙƙin ka bane kuma ita ya kamata inda da hankali da sanin addini da aiki da addini kai babar na cewa tana barin kare kanta da ka samu nutsuwa cewa ko ka aure ta gashi kai yanzu a matsayin mai son auren ta ne amma mata yadda ta baje maka kyanta kana talazzuzi da shi ba ka ji dadin cewa to za ta kare maka mutunci ka koda bayan aure a kai so kake yanzu ka koya mata cewa a'a ai kamar ma ta zama taka ba daura maka aure ba matar ka bace baka da ikon kallanta Allah cewa ya kullul mu'minina yaghuddu min absari jo mata su tsare ganin su maza su tsare mu'mini su tsare ganin su su rage ganin su kame ganin su so wanda ya shiga ya tattalu wanda zaka aura bayan ka ganta ta yi maka kame ganin ka kuma ba shikenan ka zama a bar kallon ka ba ko yaushe idan har ya fito da wannan salan tun ba ya aure ba to wannan Allah ne ya nuna miki shi wataƙila cikin abinda kike yi na addu'o'i ko iyayenki suke miki Allah ya hada ki da mutumin kirki Allah ya hada ki da Allah ya nuna miki shi tun da wuri ba irin kalan mazajen da zaki aura bane wannan kika zama ba ta sauta rana hijabi ba da kike sawa ba ba ma da gabi ba shikan sa jilbabin da kike saye da shi ta iya cewa baya san ganin shi a cikin ki ana samu wadannan samu mutun ya rika fada da ce sai dai matarsa ta sa gyale shi ba zai fita ana ga matarsa cikin hijabi ba ga dauka ya aure wata wadda ba wayayya ba to akwai irin su ila Allah ya kiyaye ki ya tsare ki saboda kyawun addu'o'i da ake miki da kuma kike wa kanki Allah ya nuna miki shi so haka wannan babujin aure bane ko kana
to ni kike ta assalamu alaikum malam shin ya halasta mace ta sha magani domin karti al'ada saboda al'adar ta za ta zo daidai lokacin da za a daura mata aure don gudun afkawa cikin haramu
wacce ta sha abinda zai tsayar da al'adarta ko ya dawo da al'adarta idan akwai wani dalili wata bukata wadda babu komai al'asulu a nan shine idan ba zai taba lafiyarta ba a likitance babu da babu matsala da mace ta sha magani ya tsayar da al'adarta wata daya wata biyu ba zai cutar da ita nan gaba al'adarta daina zuwa ba ko ta riga wasa yana sai sistai babu kuma kamar da suke za su je umara su sha saboda kar su je al'adar ta zo kuma wataƙila tana ɗaukar lokaci bizar su kuma ba ta kai kwanakin da aka ba su ba ko bukin ɗinsu ba zai kai wannan kwanakin ba ta samu haka ba za ta iya umara ba duk wani halatta matuƙar dai ba cutuwa za ta yi ba haka nan wadda za su sha saboda azumi su samu su yi azumi gaba ɗaya ba tare da sun sha ba wadda shi ba kuwa kowa da suke zuwa hajji duk babu komai sharadi dai kawai ya zato abinda za ta yi amfani da shi ba zai zama ya cuci da lafiyarta ba
to sai ne ke ce malam shi menene hukuncin hadiyar kaki ko kuma yawo ga wanda yake yin azumi
makaruhi ne mutum rika tara yawo yana hadewa a azumi baya karya hada yawo baya karya azumi amma makaruhi ne mutum ya rika tara shi yana hadewa
sai ne ke ce malam tambayar sai ta ce menene hukuncin mai shin najasa ne ko kuwa ba najasa bane idan ya taba kaya
kusan maganganun mazhabobi duka hudu suna da najasa ne sai kowa akwai yadda yake fassara da kasancewar sa najasa ba wajen Imam Malik mai najasa ne yayin da ya canza daga sifa ta abinci ko da bai yi kama da sifa ta bahaya ba indai abin da ya fito daga ciki ya canza daga kamannin abincin da ya ci ya zama najasa amma bai canza ba to wannan babu komai saboda ka shi yana sharɗanta najasarsa da cewa idan ya zama ya canza ma'ana yadda ya shiga ba irin kalan haka ya fito ba ya fito wani kala da ba to wannan yana cewa najasa ce za a kawar da ita
sai wanda yake ce malam azalmi waɗanda suka yi kisa da zalunci bayan zunubin kisa da suka yi ya tabbata cewa za su ɗauki laifin waɗanda suka kashe ɗin wanda ya aikata?
Ba wanda duk ya yi kisa yana da laifinsa na kisa laifin wannan kisan da ya yi laifi ta fuska biyu fuska ta farko ya saba halin Allah da yake kain kisa ba ta tulu nafsa lati harrama Allah illa bil haqq ya saba wa umarnin Allah ko halin Allah da yake kain kisa ba tare da haƙƙi ba yayi rafi ta bangare bangare bi kuma ya dauki alhakin wanda yake shi saboda ya raba shi da rayuwarsa ba tare da wani dalili ba saboda kai da wannan abu da shi ko wanda aka kashe in yana da laifukan sa laifukan sa suna nan a matsayin laifukan sa ba a cewa dan ya kashe shi kina ya kwashe laifukan sa shi kina dora masa na'am akwai hisabi da za a je ayi idan yana da kyawawan ayyuka shi wanda yake san zai biya wanda ya kashe da kyawawan ayyukan sa babu a kwashe laifin wanda ya dora masa wanda wata fuskar abu ne da babba ba sai a kisa ba a duka zalunci da mutum zai yi wani zai iya za iya biyan sa da kyawawan ayyukan wanda ya zalunci wato azzalimi ko kuma da munanan ayyukan wanda aka zalunta amma ba wai dan yana kisa ba shi kisa laifin sa na farko ka saba wa halin ubangiji da yake ka kashe rai ba bisa haƙƙi ba sannan na biyu ka zalunci wani ka raba shi da rayuwarsa ba tare da wani hujja ta shari'a ba wanda shi ne laifin da kai amma fadar Allah subhanahu wataala a kissar annabi ya'yan annabi Adam da wanci a nan ne wasu suka fahimci haka da yake cewa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin yace ni ina son ne ka koma da zulubin ka da zulubina fatakuna min ashabin nar ka zama cikin yan wuta wannan kuma shine sakamakon annabi sai suka fassara ka koma da zulubina da bi ismika da zulubinka wa ismi da zulubina ma'ana ka dauki zulubinka ka dauki nawa wanda abinda yake nufi ba haka bane abinda yake nufi tabu bi ismi ka dauki zulubin kashe ni da muke duk wanda ya kashe wani ya dauki zulubin alhakinsa amma ba wai ya dauke laifuka wancan mutumin ba shi ya zama da shi wa ismika da zulubin kuma da daman kana da shi da sabawa Allah ka sabawa Allah ya ce kakka yi kisa kayi zulubin ka ne a kanka sannan kuma ni zulubi na ka shiga haƙƙi na ka kashe ni wanda muka ci waɗannan ta ɓangare biyu dama wanda ya kisan kai yana tare da su shi yasa Ibnul Qayyim a cikin Ad-Dawa da yake maganar irin mummunan sakamakon da yake min mai kisan kai ce shi mai kisan kai ko an yi masa kisasi a duniya ko an masa kisasi wannan haƙƙin magada ne aka fitar aikin magada domin wannan da aka kashe musu ila shi ne mai kula da su shi suke ɗaukar nauyinsu in uba ne ko uwa ko wani miji yana da 'ya'ya yana da mata yana da wato ɗawainiyarsu kullum ka zo ka kashe su ka sa su cikin wata matsala saboda ka kashe ka da za a yi su ake nema haƙƙinsu amma shi wanda ka kashe shi kuma naka artabin kuma yana can tare yana jiran ku a lahira shi ba a biya shi ba dan an kashe ka an kashe ka an biya ma waɗannan na duniya ne waɗanda suke amfana da kai amma kai yanzu kashe shi da aka yi baka amfana da komai da kashe shi saboda haka akwai wani artabin da za ku yi da shi wanda ka kashe gobe kiyama a gaban Allah subhanahu wataala yanzu ya ce me yasa ka kashe shi to anan kaga idan tuban da kai mai kyau ne anan ubangiji subhanahu wataala sai ya sasanta tsakaninku ya yarda da wanda aka kashe kuma tuba bai yiwu ba ko kawai dai an barka ma ba kisasi ba wani abu to kaga a can dole kuma mutum ya biya wannan laifi da yayi wa dole ne ya girbi mummunan sakamakonsa amma magana cewa dan wanda aka kashe to an dauki laifukansa shi ya zama kamar yanzu an dawo da shi kai mawalidatu ummuhu wa ba haka ba
sai wani yake tambaya cewa malam janyewar Khalid bin Walid daga filin yaƙi da kuma faɗin Allah ga Isa ya guje wa yaju da matuju da umarnin da aka yi musulmi a Makka cewa kufu aidiya kuma waƙi musallam shin za a iya fahimtar cewa bai kamata ga musulmi ya tsaya fafatawa a filin daga yayin da ake tsammanin mafsada a azan ba?
Yaƙi iri biyu ne akwai yaƙin da ake shi ne jihadul talab akwai kuma jihadul dafa jihadul talab shine ka tafi neman abokin gaba ba wai shi yazo wajen ka ka tafi neman sa saboda ko dai ka samu labarin yana shirye-shiryen kawo maka hari yana kulle wasu kulle-kulle ka tafi can neman sa ko ka shiga yankin sa kai musulmi ne kana so kai da'awa kira mutane zuwa ga addini wasu da ake zalunta su ka fito da su daga zalunci ka kai ka tafi neman wani shine jihadul talab jihadul dafa kuma an kawo maka yaki ne a gida kana zaune baki ya auko maka to shine jihadul talab shi yake bukatar ya zamana an yi nazari zai yi ko ba zai yi ba akwai wasu abubuwa da za su iya biyo baya in an tafi cewa a je a tsokano shi ko a je a same shi a inda yake to aka je ana zaton za a yi nasara sai ya zamana nasarar wato an samu ba zata ko yawan su ko kuma wani abu dalili to anan kuna iya janyewa shi da abinda Khalid ibn Walid ya janye a mota ne ya yi mota fita can yankin Rumawan ne a can aka kwamsa sauraka ya dawo da su Madina annabi ya yabe shi akan wannan ya masa laƙabi da Saifullah sauraka kaga wannan jihadul talab ne amma jihadul dafa a baki ya auko muku a ƙasarku a gidan dajinku yana kisa anan ya zama wajibi ne ma akan kowa ya tashi ya kare kansa baya buƙatar izini ma yanzu jihadul talab kana da iyaye sai ka nemi izinin su aka fita ka tafi wata ƙasa ka ce ana jihadi a can kai ma ka je ka taimako ko wani abu ko kuma a'a za a fita jihadi kamar lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita jihadi dan yakan tambaye wasu kura da kana da iyaye ina da kowa ka je kai kula da ita to wannan baya zama sai da izini da izinin shugaba da izinin iyaye in suna da rai wani lokaci ma ana da ba suka a kanka sai da izinin wanda suke binka bashi ka je suna binka bashi kana dan yin aikace-aikace anan kana biyan su kaɗan-kaɗan ka tafi yaƙi a kashe ka ba biyan su bashi su ma akan ce ba za a baka ka tafi sai mai binka bashi ya yadda a baka ka tafi idan an kashe ka zai yafi maka to wannan a jihadul talab ne amma jihadul dafa wanda aka auko muku ƙasarku a gidaddajinku ana yakar ku to anan baya bukatar sai shugaba ya bada izini a fita wajibi ne kowa ya fita baya bukatar sai iyaye sun ce waɗansu ya fita wajibi ne su fita babu maganar a gudu babu maganar cewa shikenan an halatta muku ku gudu ku bar kasar ku bar garin ku bar musu komai jihadin dafa duk babu wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid aka auko gidansa ana son a yake shi a kwaci dukiyarsa sai ya tsaya ya dage har aka kashe shi Allah cewa Allah zai kira shi shahada ya bayyana ce me yasa ka jefa kanka halaka da kaga su kurka gudu mana anan samun shi aka yi ba zuwa yi can ya tsokano ba akwai bambanci tsakanin wannan yanzu misali kamar Falastina da suke Gaza baki ya shigo har cikin Gaza yana ya kaso kace a su janye su tafi ina to in aka yi haka shikenan kuma waki sai shigo Egypt su ba su janye ya fi su ƙarfi a matsa gaba ya shiga Sudan haka ya ta cin kasashe da yake so jihadul dafa ba a yi masa wannan
to sai wanda ya tambaye ku mai fice malam wanda ke sallah a bayan lema shin zai rika maimaita fadan leman ne a gabobin sallah wato Allahu akbar da sami Allahu liman hamida da sauransu ko kuwa shiru zai yi fadar liman ta isa masa
a da abin da liman ya fada sai ka fada zauce za ka bara fa kabbiru za sajjada fastu za ka bara fa kabbiru ce Allahu akbar ko ku ce idan ya dago ya ce sami Allah ku ce rabbana wa lakal hamd so ka yana fada kana fada shine sunna
to ne ke cewa assalamu alaikum malami nene ake nufi da yaqini ga wanda yake addu'ar liman biyan bukata
abin da ake nufi da yaqini in Allah wa antum muqinuna bil ijaba shi ku addu'a kuna da yaqinin kuna jin yaqinin ubangiji zai amsa abin da ake nufi da yaqini shine da Hausa muke sakankancewa wato ka rika jin confidence wato ne ka rika jin tabbas a ranka addu'ar ka ba za ta tafi kana ba Allah zai amshe ta kada ka rika addu'a kana walakin kana ko dai ko Allah ya amsa ko zai amsa ko ba zai amsa ba ko bari mu gwada irin wanda ce bari mu gwada addu'a mu gani to ba kaga ba ka da wani abu na confidence a cikin zuciyarka ba ka da wani tabbaci da ka ba wa ranka cewa Allah baya mayar da addu'ar mu dai mu ne ya daga hannu ya addu'a to Allah zai amsa masa addu'arsa ta yadda ya ga dama ta hanyar da ya ga dama to ana son zaka yadda ka samu wannan yakini ka samu tabbaci ka samu gamsuwa a cikin zuciyarka cewa addu'arka Allah ba zai bar ta haka nan ba sai ya anshe ta ta hanyar da ya ga dama addu'a sai addu'a ba wai kawai ka roki ka samu abu ka ga ka same shi ba wai shine an sa addu'ar ka ba ayyukan an sa addu'a a wurin Allah ba ta takaita akan samun abin da kake roko ba ana iya an sa addu'ar ka ba ta ka samu abin da ka roka din kai addu'a Allah ya baka gidan zama Allah ya baka gidan zama wannan an sa addu'a ce ita mutane suka fi ganewa sun roki abu kuma sun ganshi kana iya addu'a Allah ya anshi addu'ar ka ba abin zaka gani ba a akwai wata musiba ce da da take rubuce a littafin ka za ta same ta Allah ya shahi maka ita a madadin addu'ar da kai ka roki gida to akwai wata musiba za ta auka maka ka rasa ganin ka ko ka rasa kafafuwan ka ko ka rasa sai Ubangiji ya cire maka wannan a sanadin wannan addu'ar kaga a ƙarshe addu'ar ka duk da kai kaddara ta boye maka abin baka san da shi ba ana iya bar maka addu'ar ka bayan ka yi ta aje maka ita ladan ta sukutum sai ta shigiya ba lokacin da kake neman lada ido rufe don ma'aunan ka su ɗaukaka sai ce akwai addu'o'in ka yi da kai ta shi ta yi ta faɗa kana kamar ba an samu suna nan tili suna zo a cika maka ma'auni da su shi yasa ita addu'a ibada ce ba a yin ta a banza ka ce ka yi addu'a kuma ka samu ba shikenan za ta fi a'a in dai ka yi addu'a muqinuna bil ijaba to kana da wannan sakamakon sawa ka samu abu sawa baka ga abun ba amma Allah yana iya rage maka wani abu na bakin ciki da ba dan addu'a da kake ba da zai same ka kana iya yin addu'a duk waɗannan abubuwa biyu ba su samu amma kuma addu'a tana nan da ladanta tsibi tsibi tari tari sai gobe kiyama ka gansu a gabanka shi kaga babu wani mu'mini da zai addu'a da kyakkyawar zuciya kuma bai ci ribar addu'ar ba
yanzu ne ke can malai ina neman ƙarin bayani da ma'anar wannan hadisi da ke cewa halakar mutanatti'una
hadisi ne sahihi ce halakar mutanatti'un mutanatti'un su ne waɗanda suke masu wuce iyaka wani abu da za a yi ba za su yi shi daidai gwargwado yadda ya kamata su iya yi ba su jure abin ya dore a'a in sun tashi sai sun wuce iyaka sun dora kansu abin da ya fi ƙarfinsu to galibi waɗannan za su fara ba inda za a yi su kasa a cikin harkar ibada nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu duk abin da za ku yi na ayyuka ku ɗauki wanda za ku iya Allah ba zai ƙosa ba ku zan ƙosa Allah ba zai gaji da ba ku lada ba ko me za ku yi Allah ya tana da abin da zai ba ku fiye da ma yadda kuka yi amma ku za ku yi ku gaji sauka ce kaka ce kai kullum sai ka yi sauka da bai ce ka yi a gwargwadon kwana abin a wata a cikin kwana bakwai a cikin kwana uku kakkai kasa da kwana uku azumi in ka kama kai sai abu dawo shi ne afdalul kai sai abu dawo shi ne kokoro ruwa kai yau ka sha goro kakka ce kai za ka riga azumi ba a ɗaukawa za ka zo lokacin da za ka buƙaci sauƙi saboda ka ɗauko abin da yawa shi yasa a harkar ibada ake so da zanto ka ɗauki abin da za ka iya haka nan a harkar rayuwa ko mecece ko aiki ne ka ɗauko abin da zai yiwu ka ɗore habbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla kun ce mafi aikin da Allah ya fi so wanda ake dawwama a kansa ko kaɗan ne yawanci za ka ga mutanenmu suna da irin wannan hatta a cikin abubuwan da suka shafi rayuwarsu yau da gobe za ka ga mutum shi da abokansa sai suna so su kafa wata ƙungiya ta taimakon kai da kai ko ta tallafa wa mabukata to suka tashi rubuta manufofi da ayyuka sai ka ga in suka kawo maka takardar a gaban ka fere gama ba ta iya ba balle state government amma su sun ce za su yi sai ce maka suna so ne za su kafa ƙungiya akwai marasa lafiya asibiti za su taimaka musu akwai marayu za su taimaka marayu za su taimaka wa da kasassu za su taimaka wa gidan prison da aka kukkule za su kai taimako a can akwai yan shaye-shaye da daba za su zo shirya musu program su rika taimaka musu za ka ga ya tara abubuwa da kwaya ɗaya in ya ɗauka zai iya ba sannan kaji ya ce kungiyar su ba za ta takaita iya ungo su ba a'a suna so ne Kano gaba daya ko Kano ta kudu ko Kano ta arewa ya kwaso abinda wanda in ka kalle shi sai ka ci to ina zai samu kudi da zai wannan ko iya layin su ta kila suka dauka sai sun yi da gaske sai iya biya bukatun yan layin su da ciki har da ce muka har da abin nan korar talauci ko share talauci da za ka share mutane talauci to kuma in ya tashi sai ka je yana cewa a bashi taimako ya taba wannan ya bashi 50 ko 70 amma ga shi yanzu to kaga wannan karshe zai zo duk gaba daya watsar ba daya da zai iya yi amma tashi ka duba ku ga me za ku iya yi ku dawo da abu kwaya daya ta kila a cikin gwakku ku kun yi karatu kuna da wanda suka yi karatu akwai yara da suke yi suna buƙatar tallafa musu ba su da wanda zai ba su wani extra lesson sai ku zo ku shirya musu wani aji da za a riƙa musu extra lesson iya gwakku kuna biyan malaman da abin da kuke tara a tsakanin ku na abin da zai dore wataƙila in aka ga ƙoƙarin ku wasu shigo su ƙara taimaka muku ku buɗe ko wani ɓangare na koya musu sana'u da wani a haka haka kuna faɗaɗa sai ka wata rana kun zama wani abu amma ka ɗauko abu da kan daga farko ka yi ta rubuta ƙa'idoji gani yake wa in ya kai waɗannan abubuwan su masu taimako za su ta bashi kuɗi akan ba da taimako ne akan abin da aka gani a ƙasa me kai na yi kaza na yi kaza na yi kaza ga su to wani sai ce to ni ko zan taimaka muku akan wannan har ma da abu kaza to haka taimako yake samuwa amma ka zo sifirar ya dai ba komai da kai ta yi takardu kawai ka cika su da rubutu ta ce wai a kalle takardun kawai a ce a baka wani yana gaba wannan abubuwan da ka rubuta sai san cewa da shi me ne ba abin da za ka yi ba zai baka komai ba to wannan shine halakar mutanaffi to wanda zai wuce iyaka to karshe zai sifa kansa cikin halaka ne a komai ne akwai sha'anin bid'a duk ya shiga karkashin wannan hadisi mutum a ce ga ibada ga yadda ake yin ta shi ce bari ya dan kara wani abu a ciki ya rena wacce aka sa shi sai ya karo da wani abu na bid'a to shi ma wannan karshe halakar da kansa zai
kuma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka rika da wannan muka ta cikin shirin namu a wannan mako sai kuma za ku iya rike mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar ku da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0706614155 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook amardin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Salum Marjani OON babban malami a sangaren zaren shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Barbakin Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.